sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana akan wannan wannan hantsi akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger. Kuma za iya ji mu ta gidajen radio amfani Faraha, Sarauniya, Nomad da kuma Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ali Mustafa Sakkwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan muhawaran ƙarshe da 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi.
So da haka yana ganin shi fa za a iya yi masa maguri. To kaga duk mutumin da ya fara tsorata tun daga sharan fage na tattaunawa ne ko kuma mu ce debate da a turance haka ai
shi ko gwamnatin jihar Niger Nigeria Abubakar Sani Bello ziyara ya kawo mana a sashin Hausa yana mana bayani game da matsaloli da jihar sa take fama da su.
Ba ya goma aikin Niger sai dai a fara kuma yana fatan wanda zai karbi ragaman mulki bayan na tafiye ci gaba ya karasa, amma matsalolin da ke ƙasa duk wanda ya ce ma zai magance matsalolin da ke jihar Niger a ƙasa a yau.
Haka kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun Amurka, sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a barkanku da hantsi. Masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa suna nan suna ta ƙoƙarin su gane inda wani sako da aka sato daga taskar sakonnin email na takarar shugaban ƙasa a zaben Amurka na Bano Hillary Clinton suka fito, wanda suke nuna kamar tana zargin gwamnatocin ƙasashen Saudi Arabia da Qatar da laifin ba da goyon baya na kayan aiki da mankudan kuɗaɗe ga mayakan 'yan tawaye na IS. Wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonnin email na shugaban campaign ɗinta wato John Podesta da aka sata, kuma cibiyar tunan sirri ta WikiLeaks ta yi ta watsa su a bainar jama'a. Duk da cewa an daɗe ana zaton cewa Saudi Arabia da wasu ƙasashen Laraba ƙawayen Amurka sun jima suna taimakawa waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kuɗaɗe, wannan zargin da aka gani a cikin sakon shi ne na farko da ya fito. Fili Baram-Baram yana bayyana wannan tuhuma ɗin.
A halin yanzu kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce nacewar da ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaɓen bana a nan Amurka Donald Trump ke yi na TOE, wanda yake cewar za a yi mishi magudi a lokacin zaɓe, ba abin dariya ba ne. A jawabin da ya ji Alhamis wajen wani gangamin siyasar nemar wa Hillary Clinton 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin leman jam'iyyar ta Democrat goyon baya, shugaba Obama ya ce tangal-tangal ɗin da Donald Trump ke yi wanda yake nuna ko zai amince da sakamakon zaɓe idan lokaci ya yi, ba abu ne wanda yake yana da abu ne da yake da hatsari ga ainihin tsarin siyasar Amurka. A lokacin muhawara da ya yi da Hillary Clinton a birnin Las Vegas ne Donald Trump ya girgiza siyasar ta Amurka, sa'adda ya ki fayyacewa ko zai na'am da duk sakamakon da zai bayyana a zaɓen, inda ya ce shi fa ya fi son ya kyale ƙasar ta zauna cikin abin da ya kira jiran tsammani.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na Amurka. Jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana kuma shiri suke na ganawa da shugabannin jama'a da dattawa tare da shugabanni na kafofin watsa labarai na ƙasar idan Allah ya kai mu cikin makon gobe, domin a samu yadda za a kaddamar da yaƙin wayar da kan jama'a na wannan ƙasa dangane da babban zaɓen shugaban ƙasar na 'yan majalisar dokoki da za a yi idan Allah ya samu garan 7 ga watan Disamba wannan shekara. Hukumar zaben ta ce za ta tura jami'anta zuwa lungunan Ghana daban-daban su je su ilmantar da mutane game da yadda zaben zai gudana, kuma su amsa tambayoyin jama'a idan suna da su. A kwanan baya dai shugabar hukumar zaben Charlotte Osei ta gana da manyan editocin kafafun watsa labarai domin neman yin aiki da su saboda a tabbatar da cewa an gudanar da ingantaccen zaɓe kuma cikin adalci.
Ƙasashen duniya sun fara ƙaimi wajen matsawa gwamnatin Siriya da ƙawayenta su ja birki ga bababai da suke sakarwa a kan birnin Aleppo don ma'aikatan ba da agaji su samu sukunin shiga cikin birnin su tallafa wa mazauna garin da tarzoman ta rutsa da su. A wajen taron da aka kira jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a bisa shawarar ƙasar Canada, wanda kuma ƙasashe kamar 70 suka baiwa goyon baya ne, aka kudurta yin amfani da wata dabara da ba safai akan yi amfani da ita ba wajen kokarin wato taron gaggawa don yadda za a bullo da duk wata matsala da ta tusgo. Jakadar kasar Canada a Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dion ya ce dole a samu hanyar da za a tabbatar wa duniya cewa da gaske ake yi wurin neman shawo kan wannan tarzoman. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya fi share shekaru biyar yana neman hanyar da zai bi ya warware wannan rikicin na ƙasar Siriya, amma kullum yau mai sai ya fuskanci cikas. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotanninmu wanda za mu fara ne da rahoton wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz, inda ya jiyo mana ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan muhawara ta uku kuma ta ƙarshe da 'yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka yi.
Bisa ga duka alamu dai, wannan muhawara ta ƙarshe tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican da kuma Democrat, wato Mr. Donald Trump da kuma takwararsa Hillary Clinton, ya fi ja hankalin jama'a ta ma ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Kamar yadda aka kalla a muhawarar, Mr. Trump ya yi tanana ta cewa ma ana kokarin masa magudi, don haka ne zai ma jira har sai lokacin zaɓe ga abin da zai faru. 'Yan takarar dai sun ma shafe tsawon sa'a guda da rabi ne suna cicaka juna. To koya 'yan Najeriya ma yake kallon wannan muhawarar? Ga ta bakin wasu a Yola Fadar jihar Adamawa.
Da farko sunana Muhammad Usman Tukur. Gaskiya yadda suka fafata abun da ya dauki hankalin al'umma da dama, to idan ka duba suna magana ne akan abubuwa guda uku gaba ɗayan su dukan su biyu, duka dai suna kalubalantar juna ne tsakanin su. Na daya ita Hillary Clinton tana zargin cewa shi wannan dan kasuwan baya biyan haraji, wanda kuma idan ka duba ya zama tilas wajibi ne akan mutum, musamman ma idan yana tunanin shugabantan wasu al'umma, ya zamto cewa shi dinnan yana bin doka kuma yana yin abin da ya kamata wanda ƙasa ta tanadar. Akwai kuma lokacin da take magana yana sa baki a cikin lokacin da take jawabi, kaga cewa anan Bahaushe yace wai idan ana abu lokacin da dabara ya kare ma dan kada sai shiga cizo, da kamata yayi a ce shi Trump nan ya kyale ta tayi jawabinta inda za ta ja hankalin al'umma su fahimci me take nufi, amma sai yana sa baki a cikin magananta. To kaga anan ya nuna cewa akwai riba a cikin magananta, bai bar ta yi magana ba. To wannan ya ja hankalin al'umma da dama.
Sunana Ali Umar. Kuma yadda na ga wannan zance tattaunawa da aka yi din nan, a gaskiya ni na fi ganin cewa shi makama kamar sun kare masa a bisa la'akari da yadda aka yi abu, domin idan ka duba shi zargi fa da yake ta yi akan cewa shi wannan ma da aka yabo tattaunawar kamar ba a za a yi masa adalci ba, haka yake sa yake arsashen cewa zaben ma da za a yi, so don haka yana ganin shi fa za a iya yi masa magudi. To kaga duk mutumin da ya fara tsorata tun daga sharan fage na tattaunawa ne, ko kuma mu ce debate da a turance, haka ai sai a ce to akwai alaman cewa lallai din ba zai tabuka wani abun a zo a gani ba, don hakan yasa nake ganin cewa lallai ita kam tayirin jaye a yadda aka yi wannan zama.
To sai dai kuma nazarta, na mako ganin fa akwai darasi da ya kamata 'yan siyasan Afirka su dauka a wannan muhawarar. Malam Yakubu Musa ɗan jarida ne kuma nazarci kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa.
A daman yawanci irin salon sannan kana samun shi ne a irin su Afirka, inda za a riƙa kawo ƙiyayyen wani jinsi da sauransu, ana kawo sentiment cikin abubuwa. Daman Afirka ake irin wannan, su can ba ruwansu da irin wannan, ka gaya mutane kawai abin da za ka yi, amma shi lokacin da ya fara sai kori bukaki a sammai ma za a hana su shiga, za a yi katanga tsakaninsu da Mexico, aga duk irin wannan abubuwan, irin abubuwan da sentiment ne da ake yawan ganin sa a Afirka. A can turai ko Amurka ba zai aiki ba, to shine kuskuren da shi Trump yi.
Kuma da menene dai, yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan zabe da ke tafe, domin ko in yi magana kan cewa ba a sani mace tuwo sai ko miya ya kare. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. ba dalla. Sai kuma wannan rahoto, wato taimakon kuɗi na ɗaya daga cikin abubuwa da jihohin arewacin Najeriya za su amfana da shi a sakamakon wani taron kwanaki uku da gwamnonin jihohin arewacin Najeriya suke yi da mahukunta na ƙasar Amurka. Kamar yadda za ku ji a hirin gwamnan jihar Niger Najeriya Abubakar Sani Bello da abokin aikin muladan Ibrahim Ayawa.
Mun zama mai muhimmanci sosai da shi wato John Kerry, Secretary of State na America, kuma mun zama da NSA wato ita Susan Rice. Kuma shi John Kerry bayan da muka yi da shi bayan mun gama bayani ya nemi mu faɗi irin taimako da guduma da muke so. To kuma yau mun zama za a tsaya a tsara a rubuce abin da ake bukata sai a kai mishi.
To mu koma gida Najeriya cikin jihar Niger. Yanzu an dunhwari shekaru biyu kenan da ka an shirya ga mulkin wannan jiha. Duk da yake sanin jama'a ne jihar Niger ba ta da kuɗin shiga da so ka taka kara so karya. Na farko shin akwai wani abu da ka yi domin inganta wannan bangaren? Sannan na biyu, kawo yanzu da me za a ce zuwan gwamna Abubakar Sani Bello ne za a nuna a ce lokacin shi ne aka yi wannan, lokacin shi ne aka yi wannan daga lokacin da ka zo zuwa yanzu nan?
Kwarai kuwa, yanzu kamar da ka faɗa, tun da muka shigo gwamnati Allah ci cikin ikon shi ya sa mun shigo zamani da babu kuɗi a jihar Niger. Ina ganin ban tamanin an taɓa samun wani lokaci da aka ce har biyan albashi gagara ba sai wannan lokaci. Kwanakin baya mun samu matsaloli ta bangaren kuɗi da aka samu ɗan mishkila wajen biyan albashi, amma Allah ciki ikon shi ya sa aka warware. Amma duk da haka ni na tabbata ga Allah duk mai bid'a yana tare da samu, kuma muna iya kawo ƙoƙarinmu daidai gwargwado. Muna ƙoƙari saboda komi a Niger ya ɗan dakata. Makarantunmu ba su da kyau tun abin da ya kama tun daga primary har secondary. Kaga yara ana kwance ƙasa ana cin abinci kamar wani dabbobi. Gashi nan dai ba dan makaranta ba malamai ba. Mun ba ilimi muhimmanci saboda mun fara gyaran makarantu tun dai ba secondary ba boarding. Saboda halin da mutane in ka je boarding school kaga inda yaran mutane ke kwana, mukutun kwana hankalinka sai ya tashi. Ni ran da na gani hankalin ya tashi, kuma na alƙawari nan take za a fara gyara, kuma an fara. Kuma irin gyaran da ake muna kiran shi whole school approach. Wato in an gama makarantar nan ina ganin ma wanda ya kai ƴaƴan shi makarantar kuɗi sai ya ciro su ya dawo su makarantar gwamnati.
Kana jin cewa Hausawa sun ce idan buye yawa baya jin mai. Kana jin cewa za ka iya game jihar Niger ka gyara makarantun kwana gaba ɗayan su har ya zamanto cewa abin alfahari ga mutanen
jihar? Ina, ai matsalar da ke Niger ba a goma aikin Niger, sai dai a fara. Kuma ina fatan wanda zai karɓi ragaman mulki bayan na tafi ya ci gaba ya ƙarasa. Amma matsalolin da ke ƙasa duk wanda ya ce ma zai magance matsalolin da ke jihar Niger a ƙasa a yau
na makarantu
to makarantu ga sunan dubunne da ɗauruka in ka gama da na kwana ma ga na dai. Babu laboratory, babu gidan abinci, yara na kwance ƙasa, babu gadaje, ba komi.
To a gaida Malam Ladan da kuma wato bakunsa kenan. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai karfe 3:15 na dare a nan Washington DC. Yanzu kan ga shirinmu na gaba, kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin wannan watan na Oktoba ne aka kebe domin yin fadakarwa game da cutar kansa, wato cutar daji ko cutar sankara. A shirin namu na yau mun samu bakuncin Dr. Zainab Bagudu, mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi wadda kuma ke da wata gidauniya mai suna Medicaid. A hiranmu da ita, ta yi mana bayani game da irin ayyukan da suke gudanarwa a wannan gidauniya, amma da farko ta fara ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Zainab Abubakar Atiku Bagudu, ni likita ce a nakure a bangaren duba yara. Daga baya zai zama na Allah ya sa ya ba miji na mukami ya zama gwamnan jiha Kebbi cikin shekara daya da rabi da suka wuce. To wannan daman sai ya sa ina da mata da yara da matasa da yawa da ke kallo na matsayin uwa, wanda kuma dole ne in tashi tsaye in taimaka musu, musamman ta bangaren lafiyansu da kuma yadda za mu tabbatar da mun inganta rayuwarsu a jihar. Ni likitan yara ce, amma na fi aiki yanzu ta bangaren ciwon daji wanda ake ce ma sankara, ko kuma sankaran mama ko sankaran mahaifa. A nan muke ta aiki da yawa yanzu ƴan kwanakin nan, muna fadakarwa kuma muna lura da mata akan yadda ya kamata su duba kansu, irin abincin da ya kamata su ci, yadda ya kamata su je a tantance su samu lafiyan rayuwarsu.
Kafin mu je ga batun wannan shirin naki da kike yi game da cutar sankara, wasu za su yi tunanin cewa tunda ke yanzu matar gwamnati, ai duk wani aikin gwamnati sai dai ke tattara shi ki aje gefe guda, ki nada hannuwa sai dai dan abin da ba za a rasa ba. Me ya sanya kika ci gaba da yin aikin ki na likita?
Watan shi aikin likitanci, ina gani ko kai ritaya daga wajen aiki har abada dole ne a ci gaba da yin shi, saboda aiki ne wanda ya shafi rayuwa da lafiyan al'umma da dan adam. Ko babba ne ko yaro ne kake kula da shi, dole ne zamana kana da tausayi. Wannan da muke yi ta gefen ciwon sankaran mama ya zo ne kuma abu ne wanda mutanenmu suna yawan gani kamar wani ciwo ne daga ko a ce jinnu ko wani kam jifa, abu ne ba wai ba su kan gane kanshi. Sai a zauna a gida ba a san yadda za a yi da shi ba, a yi ta maganin gargajiya har sai al'amarin ya lalace. To Allah ya ba mutum dama kuma yana da ikon ya yi magana har mutane su saurare shi, daman nan kuma ni ina gani wanda Allah ya ba mu ba wai saboda wani dabaran kaina ne ba ko shi mai gidana, Allah ne ya ba mu. Saboda haka dole ne haki, akwai hakin jama'a, akwai amana, mu taimaka musu daidai gwargwado yadda za mu iya. To shi yasa nake abin da nake yi, kuma musamman yanzu ma da nake da wannan daman, ai dole ne in yi amfani da shi bisa ga taimako, maimakon kawai in tsaya in ce yanzu ne ma kawai zan bar aiki na in ta jin daɗi. Kuma ba wani jin daɗi ne ba ma ake, maimakon ka ce a za ka zauna kawai baka komai, ƙarin ƙarfin gwiwa ne Allah ya bani. So shi yasa dole ne in yi wannan aikin.
To dakta, ita wannan cibiyar taku ta faɗakarwa da kuke game da ciwon sankara a nan cikin gari take koko kuna shiga karkara ne?
Dole ne mu shiga karkara, ai saboda cikin gari mutane ba laifi kansu ya dan waye, suna dan jin kullun ana faɗakar da su akan television suna kallo haka. Amma in ba wai ka tashi ka je, akwai ƙauyukan da muke zuwa a jihar Kebbi wanda gaskiya in ba wai neman ka je ka ga mutane ba, ba za ka taɓa iya zuwa ba. Muna zuwa mu faɗakar da su, in ka je za ka fara haɗuwa da uban ƙasa, ka yi magana hakiman garin, ka yi magana da su, su ba ka goyon baya, su taimaka maka. Sannan za mu je mu samu mata, sai su haɗa mu da mata shugabanninsu, mu je mu zauna mu faɗakar da su. In gwaje-gwaje ne za a yi masu, sai a yi masu. Wannan shekaran gwamnatin jihar Kebbi ta ba mu haɗin kai tare da wasu 'yan ƙungiyoyi, gidauniya Society for Family Health haka, sun ba mu goyon baya, an tantance mata sama da 2,000. Dubu biyu ɗin nan an ɗebe su ne daga kowane ƙaramar hukuma local government a jihar Kebbi, kuma an samu kuma waɗanda aka ma'aikatan asibiti waɗanda aka koya ma yadda za su riƙa tantance wannan. Koda mu masu aikin namu sun tafi na gidauniyar Medicaid nan, in suka tafi sai wasu 'yan nan an koya masu kowane ƙaramar hukuman su za su ci gaba da tantance mata.
Jama'a masu sauraron mu, iyakacin shirin namu kenan na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Zainab Bagudu da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai sharhin jaridun Amurka da Nazirul Ahmad Ausawa zai gabatar mana.
Sharhin jaridun Amurka. A yau za mu fara ne da jaridar Washington Times, inda ta rawaito bayani kan muhawara ta uku kuma ta ƙarshe da ƴan takarar shugabancin ƙasar Amurka na Republican Donald Trump da abokiyar karawarsa ta Democrat Hillary Clinton suka fafata a jami'ar Nevada da ke Las Vegas, inda Chris Wallace, ma'aikacin gidan talabijin na Fox, ya jagoranta. An yi wa 'yan takarar tambayoyi akan aiwatar da dokoki da kuma halayya, amma muhammara ta yi zafi yayin da aka tambayi 'yan takarar akan yadda da sakamakon zaɓe. Hillary Clinton ta zargi abokin hamayyar nata da cewar ɗan kanzagin shugaban ƙasar Rasha ne, wato Vladimir Putin, yayin da ta ja hankalin masu kada ƙuri'a da kar su zaɓi mutumin da bai san darajar mata ba, kuma wanda yake tsokanar nakasassu tare da ƙoƙarin haifar da rigima a tsakanin mutane. Donald Trump dai bai sami wani kuzari ba yayin da ake gabatar da muhawarar, amma fa daga baya ya faɗo da zafi yayin da ya riƙa katsa abokiyar muhawarar tasa a lokaci zuwa lokaci, sannan kuma ya bayyana akwai alamu da yawa da suka nuna za a yi maguɗi a yayin zaɓe, don haka ba zai yadda da sakamakon zaɓe ba. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today, inda ita ma ta fara da bayanin zazzafar muhawarar 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka, kamar yadda jaridar Washington Times ta rawaito. Sai kuma labarin kamfanin ƙere-ƙere na Tesla da zai saka manhajar da mota za ta iya tuƙa kanta a dukkanin sababbin motocinsu da za su fito nan gaba. Shugaban kamfanin na Tesla, Elon Musk, ya bayyana a ranar Laraba da ta wuce cewa motocinsu masu lambar S da kuma X da kuma ƙirar sedan 3 za su fito ne da manhaja mai ƙwaƙwalwa da za su iya tuƙa kansu ba tare da direba ba. Sannan wannan manhaja tana da kaifin lura fiye da ta mutane. Elon ya ce burinsu shi ne su ƙera motocin da ba sa buƙatar mutane kwata-kwata yayin tuƙa su, kamar yadda sauran kamfanoni irin su Google, Ford da kuma Volvo suka sha alwashin ƙera motoci masu tuƙa kansu nan da shekara ta 2021. Elon dai bai bayyana lokacin da wannan fasaha za ta shigo kasuwa domin kowa da kowa ya amfana da ita ba. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post, inda ta rawaito labarin buƙata da ake da ita ta hana kai saƙo da na'urar drone a gidajen yari. Masu zaman kaso a gidajen yari na ƙoƙarin lalata dokar da ta haramta shiga da miyagun ƙwayoyi, fina-finan batsa ko wayar salula ta sabuwar hanyar da masu sayar da kayan masarufi ke kai hajarsu da aka siya a Amurka a yanzu, wato amfani da na'urar drone. Hakan na faruwa ne ta hanyar hada baki da wasu a waje, sakamakon hakan sun kaucewa ba da cin hanci ga jami'an gidan kaso ko kuma bibiyar 'yan uwan waɗanda suke a tsare domin ɓoyewa da shigar da abubuwan da aka hana shiga da su gidan kason. A shekarar da ta wuce an samu tarjiya a yayin da na'urar drone ta sauka a filin motsa jiki na gidan yarin Ohio wanda yake ɗauke da hodar Iblis. A watan Afrilu kuma na'urar ɗaukan hoto ta ɗauki hoton drone a yayin da ya sauka da saƙo kai tsaye a tagar fursuna a birnin London. Shirin wasu daga cikin jaridun Amurka kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Mai magana malam mai zanen hula gullu. Ina kira ga irin mutanen da suke zargin Buhari cewa wasu irin su masu ra'ayin Aisha da magoya bayan tawara'in cewa an yi siyasa da wasu an bar su ba tare da su ba. To ku sani ku yi Buhari mai kyau ne, kuma baya tafiya da mummuna he mai kyau. Duk inda mai kyau yake Buhari zai ɗauke shi. In ku kaga Buhari bai dauke kun tafi ba, to halinka ne ba shi da kyau. Da haka kana so lalle ku tafi da Buhari, to zai gyara halinka. Da haka masu zagin Buhari baya tafiya da wasu. Wasun te in suka tafi Buhari, in yi Buhari ya tafi za su bata masa tafiyar sa. Shi yasa yi ko Buhari ko ɗansa ne cikin sanye san zai bata masa tafiya, ba zai tafi da shi ba. Na kawai nan ku sake tunani ko ku gyara halin ku kuna son Buhari ya tafi da ku. Mai magana malam mai zanen hula.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Balad da ke Guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. muna godiya mutanen karamar hukumar Guru irin kokari da Balaraba DJ wa mutanen karamar hukumar Guru kamar wotin sabon garin Kanuri ya ba su tarar koma biyu da kuma wotin Naina wasu ma suna kai kokansu a ja musu wutan nefa dan ba su da wuta kuma wannan bayin Allah suna kuka ne da bayin Allah ne sare masa hawaye wanda kuma suke da haƙƙi su wannan taransoma ta kawo ci gaba gari yan siyasa ba su ga sun kawo wannan abun ba shi kuma wannan bawan Allah nan taimako yake ba tsoho ba yaro ba babba ba budurwa ba saurayi kowa da kowa general duk taimakon da ya kama a gari kan a samu mai kishi yana taimakawa bayan Allah a guru wannan abu da bawan Allah ya muna godiya mutanen karamar hukumar guru muna godiya da Allah saka da alheri sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya nagode biyoyi assalamu alaikum
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Nigeria mazauni Owari na ra'ayi da zan bayyana suwa haba ɗan Nigeria don Allah mu yi hankuri shi al'amari da duniya idan ya zo hankuri ake yin shi jarabawa ce wanda Allah ya kawo mana a Nigeria kuma kusa in ce a duniya baki ɗaya matsaloli na rayuwa ko kuma in ce na tsarin rayuwa kar mu dora mu wani dan adam wai mu ce shine ya kawo wannan masiha a'a jarabawa wa inda bai samu kowace kasa ku diba Najeriya irin halukan da muka shiga na zubar da jini da fasadi da fyaɗe da kwalkwale ma kananan yara idanu to ko nan Allah ya ga damar hijabce mu da talauci da yunwa to don haka mu koma ga Allah mu roki Allah shi muna sauki ba ba azamu wani dan adam lahi ba idan mun kai haka to ba mu da tauhidi Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Nigeria
To yanzu kuma ga shirin mu na karshe labarai a takaice
To masana harkokin diplomasiya na kasa da kasa suna nan suna ta kokarin su fahimci wani sako da aka ce an sato shi daga cikin taskar sakonnin email na Hillary Clinton wacce ke takarar shugaban kasa a zaben bana na Amurka inda kuma ake nuna kamar tana zargin gwamnatocin kasashen Saudi Arabia da Qatar da cewa suna ba da goyon baya na kayan aiki da kuma gudun kudade ga mayakan 'yan tawaye na ta'addanci na IS wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonnin email na madugun campaign din ta John Podesta da aka sato kuma cibiyar tonon sirri ta WikiLeaks take ta banka da su a bainar jama'a duniya ana gani duk cewa an dade ana zaton Saudi Arabia da wasu kasashen Laraba kawai Amurka sun jima suna taimakawa wannan kungiyoyin ƴan ta'addanci da kudade wannan dai shine zargi na farko da aka tantance shi wanda kuma aka bayyana shi a bainar jama'a sosai a yanzu kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce nacin da dan takarar jam'iyyar Republican a zaben na Amurka Donald Trump yake yi na cewa za a yi mishi magudi a lokacin zaben ba abun dariya bane a cikin jawabin da ya jiya a Alhamis wajen wani gangamin siyasa na nemar ita Hillary Clinton goyon bayan ne shugaba Obama yake cewa tangal-tangal ɗin da Donald Trump yake yi na ko zai amince ko ba zai amince da sakamakon zaben ba abu ne mai hatsari ga tsarin siyasar Amurka
to gabaki ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika musamman Ali Mustapha Sakwato da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni na wannan safiya Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato Jimmy Baba Yaku Makeri ne daga nan Washington DC nake muku sallama a huta lafiya